Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan da Dalal FM da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Laraba 25 ga watan Satumbar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa malaman addinin Islama sun yi kira da shugabannin kungiyoyin addinin Musulunci da su ringa shiga irin tarukan Majalisar Dinkin Duniya da ake gudanarwa a birnin New York na Amurka. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk bayan sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Bayan zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a ƙoƙarin da yake na ganin an sake zaben shi a wadi na biyu. A cewar Pelosi, wannan mataki da shugaban ya ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi ƙarfin doka. Shugaban majalisar ta bayyana wannan matsaya ne bayan da suka gudanar da wata tattaunawa ta sirri da shugabannin majalisar wakilai na ɓangaren 'yan Democrat. Yayin da adadin waɗanda ke kiran a ƙaddamar da binciken tsige Trump ɗin ya ƙaru a yau a ranar Talata. Sai dai shugaban na Amurka ya kwatanta wannan mataki na 'yan Democrat a matsayin biki da kullun siyasa.
I think it's ridiculous. It's a witch hunt.
Wannan ma abin dariya ne, bita da kulli ne. Sun rasa yadda za su yi da ni ne, saboda sun ga cewa ni ne a gaba a binciken jin ra'ayin jama'a. Shi yasa suka kullo ta wannan hanyar cewa za su tsige ni. Wannan dishirme ne. Idan kuka ga takardar da ke dauke da bayanan abin da muka tattauna ta wayar tarho wacce za ku gani nan gaba, za ku fahimci me nake nufi.
Which I assume you'll see at some point, you'll understand.
To a yau Laraba, shugaba Trump ya ce zai saki takardar bayanan da suka tattauna da shugaba Zelensky na ƙasar Ukraine kuma wanda ba a tace ba. Ana zargin shugaba Trump ɗin da yin kira ga takwaran aikinsa na Ukraine da ya ƙaddamar da bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da zumar ganin an tono wata badaƙara da za ta ɓata wa Biden ɗin suna a matsayinsa na wanda ake ganin da shi Trump zai kara a baɗi. To halin da ake ciki, mambobin majalisar wakilai da na dattawa na bin sahun jam'iyyunsu wajen mai da martani kan wannan sanarwa ta Pelosi. Da Republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell na zargin 'yan Democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba Trump a matsayin mai laifi. Yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige Trump. Sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai Elijah Cummings, wanda dan jam'iyyar Democrat ne, ya faɗa wa Republican cewa su tuna tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasar idan suka kauda idansu suka fifita jam'iyya a kan ƙasarsu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin sullube wa duniya a yakin da ake da matsalar sauyin yanayi, amma a cewar shi har yanzu akwai sauran lokacin da za a daƙile mummunan tasirin da ɗumamar yanayi ke yi ga duniya. Ya ƙara da cewa a ranar Litinin an tattauna kan wannan batu a wani taron koli inda ya kira ga shugabannin duniya da su himmatu wajen ganin an samar da maslahar da za ta tsaye da yanayi a maki 1.5, sannan a kai shallin samar da daidaito game da gurɓataccen iskar da ake fitarwa nan da shekarar 2050. Shi dai Guterres na ɗaya daga cikin shugabannin duniya cikin jerin shugabannin ƙasashe da suka yi jawabi a ranar farko ta taron koli kan batun sauyin yanayi da ya shafi duniya baki ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta nuna damuwa kan yadda hukumomin Tanzania suke jan ƙafa wajen fitar da bayanai kan zargin ɓullar cutar Ebola a ƙasar, inda ta yi kira da su fito ƙarara su sanar da duniya halin da ake ciki. Makonni biyu da suka gabata, hukumar lafiya ta samu wani taro wanda wato wani rahoto wanda aka fitar da shi ba a hukumance ba da ke nuna cewa wani mutum mai shekaru 27 ya mutu sanadiyar cutar da ake tunanin ta Ebola ce a Dar es Salaam babban birnin kasar. Fadila Shu'aib ita ce mai magana da yawun hukumar ta WHO.
We need information to make a proper risk assessment. If it is
muna buƙatar bayanai domin mu samu mu tantance ko cutar Ebola ce ko kuma wata cuta ce daban. Muna buƙatar waɗannan bayanai domin mu bayyana wa duniya. Kuma a shirye muke mu tallafawa hukumomin Tanzania wajen gudanar da wannan bincike.
Technical expertise and help.
Ta kuma ƙara da cewa duk nacin da suka nuna wa ƙasar ta Tanzania na su fitar da bayanan har yanzu shiru kake ji. A ranar 14 ga watan na Satumba hukumomin Tanzania suka kira wani taron manema labarai inda suka musanta ɓullar cutar ta Ebola a ƙasar.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da babban taron Majalisar Dinkin Duniya da yake gudana a birnin New York na nan Amurka ya shiga rana ta biyu yau Laraba, wani malamin Islama a Kano, addinin Islama a Kano, Dr. Bashir Aliyu Umar ya ce lokaci yayi da shugabannin kungiyoyin addinin Musulunci za su ringa shiga irin waɗannan taruka domin ba da gudunmuwarsu. A hirar da wakilin Ibrahim Mahmud Kwaryai da shi ya ce zai yi kyau shi ma mai alfarma sarkin Musulmin Najeriya Sultan Muhammad Sa'ad na uku ya ringa halartar taron Majalisar Dinkin Duniya domin samun damar musayar ra'ayi da kungiyoyin duniya game da batutuwan da suka shafi rayuwar musulmi.
Muna da irin waɗannan wato kungiyoyi ko kuma tarurruka namu na duniyar musulmi, akwai taron OIC a kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma Rabitatul Alamil Islami World Muslim League, ita ma kungiya ce ta haɗin kan ƙasashen musulmi, wanda a gaskiya waɗannan su ne suke wakiltar musulmi ta ɓangaren siyasar duniya baki ɗaya. Abinda za a yi wanda yake zai zamanto ya shafi musulmi ta fuskar wani abu da za a ɗauka a matsayin duniya baki ɗaya, waɗannan su ne suke da wannan alhaki. Kuma lallai wato muna kira ga shugabanninmu na musulmi a nan ƙasar, lallai da yake sukan je irin tarurrukan OIC din da ita Rabita, kan in sun je a rinka neman kan cewar ya kamata muryar musulmi ta fito da ƙarfi a cikin irin waɗannan tarurruka ita Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka zalika, ni a fahimtata ya kamata mai alfarma sarkin musulmi a cikin irin waɗannan tarurrukan da ake na Majalisar Ɗinkin Duniya a ce duk shekara shi ma ya je an tattauna da masu ruwa da tsaki don ya ƙaddamar musu da mushkilan musulmin Najeriya da abin da ake ganin wato zai taimaka wajen kyautata halin zamantakewa na musulmin Najeriya tare da musulmin duniya baki ɗaya, domin yana shugabantar sama da miliyan 100 na musulmin na musulmi a wannan ƙasa. Don haka abu ne wanda yake na da rawa da akwai ruwansa da tsakinsa a cikin irin abubuwan da za a ɗauka a matsayin duniya baki ɗaya ga jama'ar duniya baki ɗaya, da zamanto kan cewar to shi ma abin da aka kaddamar na cewa musulmin Najeriya su ma ga irin abin da yake ci musu to a Korea, ga irin abin da suke ganin ya kamata da zamanto an gyara shi a matsayin duniya baki ɗaya.
To amma dakta, baka ganin watakila rashin yin wannan daga shi ɓangaren sarkin musulmi na Najeriya watakila yana da nasaba da wacce mushkilar da ka faɗa cewa manyan ƙungiyoyin musulunci hatta su ba a ganin su ba a jin ɗure su a irin wannan zaurika na Majalisar Ɗinkin Duniya?
To ai yawanci dama ko dai da ba a ji ɗuriyarsu ba, ai Najeriya tana da ƙarfin da ko da OIC ba su yi ba, Najeriya tana da nauyin da ita a ƙashin kanta za ta yi. Saboda haka ni ina ganin abu ne wanda yake zai amfane mu ga baki ɗaya, zamanto kan cewar alfarma sarkin musulmi yana halartar waɗannan tarurrukan kuma yana tattaunawa da masu ruwa da tsaki kamar shi Secretary General da mataimakansa, musamman ma cikin mataimakansa akwai 'yar uwarmu 'yan Najeriya musulma da zama ita ma tana wajen wannan, ga masu ba da shawara
Professor Bade Muhammad Tijani,
Muhammad
Bade
shugaban Zauren, ga mai girma sarkin Kano Muhammadu Sunusi ne mai ba yana daga cikin masu ba shi shawara akan sha'anin waɗannan SDGs da aka ce za a yi. Saboda haka akwai masu ruwa da tsaki waɗanda suke za a haɗa ƙarfi, za a haɗa wato a dabaru da fahimta da basira domin a kaddamar da abin da yake zai tutata mu musulmin duniya baki daya daga gudumawan Najeriya.
Dr. Bashir Aliyu Umar kenan, limamin masallacin Al-Furqan dake jihar Kano a Najeriya. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Madalla, yanzu kuma ga maimakin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A wannan mako za mu duba wani batu ne da ba saban ba da ya shafi mutane masu larurar rashin gani wato makafi. Da ake ganin su da kyalle sanda suna dogarawa don gane hanyar da za su tafi wajen sana'ar su inda wasun su da dama ke sana'ar bara. Yau shirin ciki da gaskiya zai duba zargin cin hanci da rashawa kungiyar makafi reshen jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Kunal. Musa Adamu Puntuwa ya bayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. A zanta wasu da wakilin murya Amurka Zahardin Sani a Katsina, Musa Puntuwa ya yi zargin badakala a kungiyar makafi inda kuɗin da kan shiga asusun kungiyar kan zirare zuwa aljihun wasu kalilan. Hakanan Puntuwa ya nuna damuwa da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da kan kawo kwamacalar shugabanci. To ga dai korafin daga bakin mai shi.
Bismillahi wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum. Ni ne Musa Ahmed Puntuwa, mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. Yau kuka na a yau kan shugabannin na kasar su ne na jihar Katsina, musamman sarakunan su na gargajiya wanda suke musamman bangaren makafi mu da muka fara kafa kungiyoyi a Najeriya. Amma saboda yanda suke mana riko na zalunci da na haƙi, gashi mun koma mu ne baya ba mu da cigaba ko guda daya. Na farko dai asusun kungiyar gaba daya sun kashe shi, kuma sun rike mukamin shugabancin gargajiya na kungiya duka ko ina haƙi ya fito hannunsa zai shiga. Kuma har yanzu ba su yi neman taimako wajen gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi wanda kuma suna ce za su gina gidajen saukar baki na makafi ko na sana'o'i, amma har yanzu ba ɗayan da aka yi kuma ba inda aka shiga inda kuɗin suka shiga. Hatta akawun ɗin da suka kashe shi an bar shi da kuɗaɗe da yawa. Kuma abin mamakin ma an suka je neman taimakon sai ka ji shi wanda ke ba taimakon ba su cewa ina asusun kungiya, sai dai su ɗauki makudan kuɗi su ba su a hannu kuma a rasa inda kuɗin nan suka shiga. Mutum ɗaya ne kawai a jihar Katsina, mazaunin Kaduna wanda ake kira Ibrahim Magnet, shi ne kawai ya taɓa bayan ya bada sun yi bikin karrama shi ta hanyar yaudarar da suke ya bada kuɗi an raba sai ya ware naira miliyan guda ya ce ga ta. A raba duk wanda aji ta kai duk wanda da ya zo da lalurar shi ko makaho ko gurgu ko kuturu ko kurma, in dai an gansu to a ɗebi wannan kuɗi a mai magani, in kuma sun ƙare a tuntuɓe shi nan take sai ya ce su kawo akawunt ɗinsu. Sai aka ce ba akawunt na ƙungiya sai dai fasunan, ya ce bai ba da kuɗi a fasunan akawunt. Ya ba da kuɗi ga principal na gamman college, ya ce in dai sun buɗe akawunt na ƙungiya ya ba su. To ban san yadda aka yi ba, suka bi hanyar ta hanya suka yi da principal ya ba su kuɗin nan. Yanzu haka kuɗin nan miliyan guda an rasa inda suke. Kuma kamfani MTN ya shigo jihar Katsina 2008 ya bada gudunmawa ga na kasar su gaba ɗaya, wanda wallahi inda an yi amfani da gudunmawar nan yanda ya bada. Kuma sannan 2014 ya dawo ya ƙara bada irin wannan gudunmawar dai. Akalla a wancan 2008 ɗin da ya bada an ƙwari makafi sama da naira miliyan 5 na kayayyakinsu masu amfani da aka danne aka hana su. Sannan 2014 ma an kwalo makafi fa wani miliyan 7 domin a jihar Gombe mun ji sai da suka kai ga tarar motocin sannan aka ba su kayayyakinsu, amma jihar Katsina an kace za ka yi magana to shugabannin sai a ce kana rigima da sarakunan gargajiya. Kuma sarkin makafi kanshi marigayi Alhaji Magajin gida Allah ji kanshi, shi da kanshi dama ya ce su a Katsina an fa hadama wajen neman mukami da neman danna haƙƙin mutane ba kaman makafin Daura ba da sarakunan suna ban lafiya talakawan su. Saboda haka ne nake roƙon sarakunan makafi na sauran bangarori kada su fita ina fuka sarauta su ne, a'a ina furta ina fuka yanda ake amfani da ni a Katsina ana danna haƙoƙin mu. Sannan kuma koda wani abu ya same ka na alawan saka aka soke maka ko wani aiki aka kore ka, in ka ce su ne maka haƙƙin ka sai sun caje ka daga naira 5,000 abin da ya saba cewa kudin zurga zurgar da zasu wajen neman haƙƙin. Kuma ba abin da za a yi tunda inda akwai account din nan ba a kashe shi ba cikin account din nan za a diba a yi maka wannan aiki. Sannan kuma sukan su makafin Daura din sun kira ne suka ce sai da aka nemi 70,000 hannun su, sannan aka ce ba a yi musu aiki a ba su allowance din su, to kuma har yanzu ba 70,000 ba allowance. Kuma abin bakin ciki akwai wasu makarantu na koyon sana'a a nan jihar Katsina kaman guda 6 da aka kebe na gwamnati, magidanta ne ke koyon sana'a nan da makafi da guragu da kutare da kurame. Wallahi abin da ake ba su a wata kowane mutum naira 300,000, to naira 300,000 na a wasu jihohin 700,000 ake ba da zuwa 12. Ni din nan na rubuta wa mai ba gwamnati shawara ta fannin na kasassu cewa da Allah gwamnan jihar Katsina ya daure a kara musu wannan kuɗi. Gwamnan jihar Katsina aka ce ya kara naira 200,000 sun koma 500,000, wai kuma sau ɗaya aka ba su wannan 500,000 din sai aka ce gwamnan ya sake janye wannan ƙari ya ce ya fasa sun koma 300,000, wanda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan tunda gwamnan har ƴan kwalla ya kara ma kuɗi bai taɓa ragewa ba bare wanda ya kamata ta taimaka, wanda kuma shi ne ya taɓa taimakon su fiye da kowa ya zai ba su ƙarin 200,000 kuma ya zo janye. Sannan kuma 500,000 din sau ɗaya aka ba su 300,000 da suke ansa sai an tara na wata 12 sannan a ba su na wata 5 ko 6, kuma sun wasu an cire kuɗin sarakunan na kasarsu an cire kuɗin ƙungiya sai dai an lalata kuɗin gaba ɗaya sannan a zo a ba su a hannunsu. Kuma ana zaune lafiya sai gaje sun buga form su ce matar gwamnan ko kuma ma'aikatan mata za ta ba da gudunmuwa ka fai form ɗin daga 100,000 zuwa 100,000. Kuma wallahi baka isa ka ce ina na baya da aka buga ba a baka ba sai a ce kana jayayya da sarakuna. Sannan kuma akwai ma lokacin da gwamnati shi makafin ta tafi suka ce kowane namiji da mace 400,000 za su bada kuɗin form ga kuɗi na an ware CBN za ta bada rance, to suka ce kafin shi mai tafi za a bada rance. Har yanzu abin da aka kenan ba kuɗin da aka bada 400,000 a local government 34 na Katsina ba kuma wannan kuɗi da aka bada, kuma sun anshi kuɗi na zaɓe naira 2,000,000 wajen gwamnatin jihar Katsina banda da wanda aka ansa a local government 34 cewa za a je zaɓe Lagos. Mutum ɗaya daga cikinsu aka yi zargin shi cewa ya danna naira
miliyan zaɓe na makahi
na ƙungiyar makahi, ake zargin shi ya danna naira 1.5 million a gaban mai ba gwamnati shawara ta fannin na kasarsu. Aka yi wannan maganar ya tabbatar kuma ya anshi wannan kuɗi ya danna ya kashe 900,000 da ya rage wanda ba su yi mata ƙungiya. Su ma yanzu an rasa inda suke motocin ƙungiyar makahi da kayayyaki da buhuna da matar gwamnan shi mata bada, wallahi ba labarin su ba a inda suka shiga ba kuma an saida su. Shi kanshi mai bada shara ga fannin na kasarsu daga wannan ya nada shi ba wanda ya sani, zanga-zanga suka ta yi sai da fauke jiran ya kiyadda da abin da suke yi na danna haƙƙin na kasarsu. Ya ce a zo a zauna su gaya mai haƙƙin da suka danne, suka ce babu maganar sasanci sai dai ya sauka kawai gwamnati ya sa wanda suke so. To kai da ba kai za a ba shara ba, don me kai za ka faɓi wanda gwamnati zai zaɓa ya ba shara? Kuma haka suke a local government sai fito da sunan mutum su ce kantoma ya ba shi mai ba da shara ta fannin na kasarsu. In an ba shi kuma sai su tambaya wani alamar tsake baka ko dai ku raba biyu ko ga ba su kashi ɗaya cikin uku tunda wai su suka nemo maka wannan mukami. To ina ma ni kan tomo suke bani mamaki ba, ya za a yi mutumin da bai san gidanka ba ya tuhu maka bai ba da shawara? Kuma wallahi wannan koke-koken namu mun tara su mun kai su guri kala-kala duk inda muka je mun samu nasara a kansu. Wajen shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya ya zo ya sa an rushe reshen kungiyar, amma da yake su ne farakuna sun kiyadda yanzu ma cewa suke inda za a je yanzu ba zai musu komai ba tunda shi kanshi ya amfana da harkokinsu na murɗiya da suke yi. Kuma sarkin makahi marigayi mun kai ƙara wallahi ba mai fitan zuwa goyi bayanmu ba, domin duk 'yan majalisar shi gaba ɗaya ba su goyi bayanmu ba suna tare da ɓangaren zalincin. Amma shi da yake uba ne bai sa kan cikin siyasa ba, wallahi ya yanke hukunci ya hana a yi zaɓe, ya ce dole sai dai a yi sulhu tunda wancan kalan an yi zaɓe an yi murɗiya. Hukumar zaɓe ta turo wakilanta amma dole haka aka yi ta jihar Katsina, to ta turo wakilai a yi zaɓe sun riga sun shirya yadda za su murɗa zaɓen. Kai ƙarshe mun kai su wajen sarkin Katsina. Sarkin Katsina ya ba da umarnin cewa lallai su tsaya ga sautarsa ta gargajiya ba ruwansa da shugabancin kungiya. To inda abin da ya ba mu mamaki sarkin kabila yayi adalci da in ba lokacin sahabbai ba ba yau na adalci ba domin ya ba mu goyon baya 100% kan abin da ya bincika ya gano na gaskiya to sai dai ba abin mun ga mu kwarhu mu da ƴan majalisar shi in zaka tashi kai magana sai su ce a kada ka ce ku iyaka kenan to wanda ya kawo kala an ba ba shi ya bayyana da mu kalar shi ba ai ba a jin abubuwan da inda mun bayyana komai da komai namu wallahi sarkin kabilan da ya fi mana adalci Allah kara mai imani da abun ba haka ba dauke mataki to amma yanzu ya ba da umbarni sun ki dauka ni da mugowa ba na ma tuhumin mu ake ko ina ana kiran mu ni kai na sun ce sun kore ni daga mukamin bayis wajen da naje na kai karajin sarki sauran mugowa ba na kuma ana tunanin wai me za a dauki mataki kan su wanda ya tilasta muka shigar da kala kotu abun mamaki kuma shi chief justice wato alƙalin alƙalai jihar Katsina yayin da cewa shi ba zai iya faran kala wato da shi patrol leader ne na kungiya ayi shari'an nan shine muke so wanda suke da wannan hannun haƙin abun a kansu don Allah su ji abin da muke ciki in ho ba a yi wani gyara ba to wallahi makafin jihar Katsina babu yanda za a yi su ci gaba ko kaɗan mun bamu na karatu da aka bamu to wallahi da yanzu ci gaban da aka bamu professor yanda aka fame shi a Kano da an fame shi a Katsina tun da an riga buɗe makarantar makafi ta Katsina fiye da ta Kano to amma an danne an saida ko kuma ajiye sai gwamnati sun nema sannan a ɗaukowa a ce za a saida musu da su. To alhamdulillah ina kira ga hukumomi da abin ya shafa musamman masu kare haƙƙin ɗan adam da fannonin shari'a da gwamnati da kanun hukumi da masu zaman kansu wanda suke taimaka su shigo ciki a yi gyara domin in ba haka ba wallahi tunda kungiya ce ta masu bukata ta musamman abubuwa suna iya lalacewa kuma ci gaba ake so wallahi inda ana bin abu yanda muke samun taimako musamman yanzu to da an ce wani ya bar a jihar Katsina wallahi ba za a samu ba Allah ya sa za su saurari mu su share mana hawaye.
Masu raro kun dai ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina Musa Adamu Funtuwa yayi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗauki wannan korafi zuwa kungiyar makafi ta arewacin Najeriya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Musamman ma Zahar Din Sani da Nasiru Adamu Al-Hikaya. Ni Sarfi Lahashin Gumir ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Madalla gaida Sarfilu Hashim Gumel da maimakin shirin ciki da gaskiya sai kuma sharhin wasu jaridun Kamaru.
Na sharhin da zuwan namu ne na wannan makon da jaridar La Nouvelle ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta ta rubuta mana cewar hamshakin dan kasuwan nan dan asalin kasar Faransa Bolloré ya shaka a yayin da aka kwace gudanar da hadarar da yake yi na tsawon shekaru 25 a makekin tashin jirgin ruwa na Benin Kenya kasar Douala kuma aka mikawa wata sabuwar kamfani wanda za ta shiga da gudanar da hadarar amma kamfanin na Bolloré su kwashe ƴan kwamaɗansu domin komawa ƙasar Faransa. Jaridar da media kuma ta gurmata mana cewar ministan cikin gidan ƙasar Jamhuriyar Kamaru a Tanganji ya gamu da waɗansu matsaloli na masu tayar da ƙayar baya musamman ma a yayin da ya je wani rangadi a ɓangaren ƴan aware an da ƴan bindiga suka buɗe wa tawagarsa wuta amma ba samu salwatan rai ko guda ba ko jikatan wani soja. Sai kuma jaridan The Economy an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Gabon ta boye waɗansu magudan kudade har sama da miliyar 100 na sefar kasar daga gudanar da waɗansu manyan ayyuka guda 28 a fadin kasar baki daya. Jaridar Cameroon TV kuma ta fayyace mana cewar masu ruwa da tsaki a taron da za a gudanar na haɗin kan kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun fara gudanar da ayyukan su ka'in da na'in. Jaridar Kamota kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru tambaya ta yi cewar shin ko Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Dangote zai cimma nasara kuwa wajen haɗin kan kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Guardian ita kuma ta ce shugaba Paul Biya ya bayyana cewar yana bukatan mutane 200 ko 300 a bangaren masu amfani da ingilishin sarauniyar Ingila domin halatan zauren taron da za a gudanar a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Reality an da ta hango mana cewar hukumar wasanni da tsale-tsale na kasar Jamhuriyar Jamhuriyar Kamaru suna shirin samowa Club ɗin Indomitable Lions sabon koci, inji Minista Musa Muale Kwambi na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridan Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayi na da zan bayyana game da wannan tare da ake na sauyin yanayi a ƙasar New York na Amurka. To ina so na kira ga shugabannin mu na Amurka waɗanda suke halartar wannan tare da su ɗauki wani matsaya guda ɗaya. Matsayin nan ita ce ya kamata su nemo wa kansu hanyoyin da za su kare wannan sauyin yanayi game da illar da yake wa ƙasashensu. Kada su dogara da waɗannan ƙasashe na Turai wajen neman taimako ko karɓar shawara akan yadda za su magance wannan matsala. Ya kamata su zauna a junansu su samu hanyar da za ta kawo ƙarshen wannan matsala na sauyin yanayi wadda ƙasashensu na Afirka nan yake cutuwa domin nan ne suke sakaci wajen ɗaukar mataki a kan wannan abu.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu mai shayi ne bangar bace da yi da kungiyar mulkin na kattar kasar shi jihar Taraba. Wannan taro na majalisar ɗinkin duniya wadda aka fara ko kuma za a fara a yau dangane da mamar yanayi ko canjin yanayi hakika abu ne mai matukar muhimmanci. Kuma muna fatan shugabanni musamman shugabannin mu na Afirka da suka ziyarci wannan taro za su dawo mana da albishir. Domin yanzu ba taro ne wanda za a yi a riƙa ɗaukar alƙawura kawai ba. Lokaci ne na a yi abu domin mutane su gani ganin cewa ya canjin yanayi ya kawo abubuwa da dama domin dazuzzuka ga baki ɗaya su zama da hamada. Da fatan wannan taro shugabannin za su samu wani hanyoyi da za a zo a kawo ƙarshen wannan lamari na mamar yanayi domin a kafa itatuwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Sheikh Babban Rediyo Matankari a jihar Kebbi Najeriya. Muryar Amerika yau yana son bayyana ra'ayina dangane da wannan taro da ƙasashe suke yi na imamai yanayi a ƙasar Amerika. Da fatar wannan abin Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Na kuma sauraron ku koshe tukuru Baban Rediyo Matankari a jihar Kebbi Najeriya.
Madalla kafin mu sallama ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Majalisar Wakilan Amurka ‘yan jam’iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump bayan zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a ƙoƙarin da yake yi na ganin an sake zaben shi a wadi na biyu. A cewar Pelosi, wannan mataki da shugaban ya ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi ƙarfin doka. A halin da ake ciki, mambobin majalisar wakilai da na dattawa na bin sahun 'yan jam'iyyunsu wajen mayar da martani kan wannan sanarwa ta Pelosi. Da Republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell na zargin 'yan Democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba Trump a matsayin mai laifi. Yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige Trump ɗin. Sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai Elijah Cummings, wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne, ya faɗa wa 'yan Republican cewa su tana tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasa idan suka kauda idansu kan wato fifita jam'iyya a kan ƙasarsu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin sullube wa duniya a yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Turo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.